Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 8 ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Dubban daruruwan rokoki da aka rika shillawa daga Gaza zuwa Isra'ila sun sa miliyoyin Yahuda sun rika guje-guje neman mafaka a tsawon rana. A yau Lahadi, 'yan sandan London sun ce sun ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan birnin sakamakon harin da Hamas ta kai akan Isra'ila. Hukumomin India sun sanar a yau Lahadi cewa akalla mutane 77 ne aka tabbatar da sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dubban mutane a jihohin Adamawa, Benue da Taraba sun kauracewa matsagannan su saboda fargabar yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa bayan da aka bude madatsar ruwan Lagdo dake kasar Kamaru. Bayan haka za ku ji cewa wani rahoto da Bankin Duniya ya fadda mai cewa darajar naira ta ragu da kashi 40 cikin 100 tun daga tsakiyar watan Yunin da ya gabata, ya janyo mabambantan ra'ayoyi a tsakanin masana harkokin tattalin arziki da 'yan Najeriya.
Abin takaici shine gaskiya ne kwanakin bayan nan cewa babu kudin kasa da ya lalace irin kudin Najeriya cikin kankanin lokaci. To gaskiya wannan abu ne muhimmi a wurin tattalin arziki.
Muna tafa da karin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku rahoto akan wani taron kungiyar limaman kasar Ghana da aka yi a birnin Kumasi, inda suka nana ta yin kira ga al'ummar Ghana da su kaucewa duk wani abu da zai sa sojoji su karɓi mulki a kasar.
Wannan lamari ba Ghana ba. Ghana in ido mu ya bude, muna aiki da constitution kowane lokaci. Isa wannan zance mu ba ta wannan muke ba. Mu muna neman hadin kan Ghana ne da kuma cin gaban Ghana.
Babban jami'in soja Flight Lieutenant Musharraddin Sadiq Maiga kenan ɗaya daga cikin mahalarta taron. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda ya duba batun ba da muhimmanci wajen yin nazari mai zurfi kafin wallafa labarai a yanar gizo. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dubban daruruwan rokoki da aka rika cillawa daga Gaza zuwa Isra'ila sun sa miliyoyin Yahudawa sun rika guje-gujen neman mafaka a tsawon rana. Adele Rima, wani mazaunin Kibbutz Ne'rim kusa da kan iyakar Gaza, ya bayyana yadda lamarin ya faru.
After at least 7 hours of being locked down in our safe rooms, the idea finally arrived.
Adela ta ce bayan kulle kanmu na sa'o'i akalla 7 a ɗakunan da muka ɓoye, a ƙarshe IDF sun iso. Suka rika bi kowane gida ɗaya bayan ɗaya a Kibbutz, sako da sako, sai da suka bincike komai. Mai magana da yawun ƙungiyar ta Hamas ya ce an ɓoye Yahudawa a bututun mashigar ƙarƙashin ƙasa a Gaza. Mai magana da yawun Hamas ɗin ya ƙara da cewa harin mai da martani ne ga rashin mutunta masallacin Al-Aqsa da yawan hare-haren da Yahudawa 'yan kamauri zauna ke kaiwa a kan Falastinawa. To sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi gargaɗin cewa Hamas za ta yi ba wa aya zaƙinta.
מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב.
שיש עפה ישראל לכי פגן דאגה. גורם מן הפרקו שיני משאר האורן דגה עוד אנדסת הגורבת השי. מוקמה מידו דסרו דנסוע איון כונן דאקה כיו החלי. גורי נביו שיני מטבת דמק יא סנטנט ענקו ארסו. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin shi na duk rana a jiya Asabar cewa 'yan ƙasar Ukraine na jimamin abin da ya faru a Isra'ila, inda aka harba dubban makamai masu linzami a sararin samaniya. Mutane da dama suka mace bisa kan tituna. Ya ce matsayinmu a bayyane yake cewa duk wanda ya aikata ta'addanci a ko'ina yake a duniya wajibi ne ya girbi abin da ya shuka. A wata sabuwa kuma wata mata 'yar shekaru 27 da jaririnta na daga cikin gomman mutane da suka ji rauni a wani harin da rashin ta kai a kan Kherson na ƙasar Ukraine, kamar yadda gwamnan yankin ya sanar a jiya Asabar. Masu binciken laifuka na Majalisar Dinkin Duniya sun isa ƙauyen Rosa a ƙasar ta Ukraine, inda wani makami mai linzami da rashin taharba a wannan makon ya kashe mutane 52 a daidai lokacin da mutane ke zaman makokin mutuwar wani soja.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Bude madatsar ruwan Lagdo a kasar Kamaru ya sa dubban mutane a jihohin Adamawa, Benue da Taraba da ke Najeriya barin matsugunan su saboda fargaban fuskantar ambaliyar ruwa. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta yi gargadin cewa ambaliyar na dab da shafar karin wasu jihohi a arewaci da kudancin kasar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
From NUMA is that the agency has been alerted on the sudden increase in inundation of riparian communities and farmlands.
Director General na hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya kenan wato NEMA Mustafa Habib Ahmed ke magana yayin wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki a nan Abuja, inda ke bayyana cewa an ankarar da hukumar tasu akan karuwar tarotsewar jama'a da gonaki a gabar kogin Niger a jihohin Adamawa, Taraba da Benue a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Wannan bala'i kuwa ya biyo bayan bude madatsar ruwa ta Lagdo da ke makwabciyar ƙasa Kamaru, abin kuma da ya haddasa daidaicewar al'ummu da dama masu yawan gaske.
And has resulted in the displacement of several inhabitants of the affected communities.
Bugu da ƙari, hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ta kuma gargadi kalin wasu jihohin a Najeriya da su zauna cikin shirin kota kwana, domin wannan iftila'i ka iya shafar su kowane lokaci daga yanzu. Jihohin ko su ne Nasarawa, Kogi, Anambra, Edo, Delta da Bayelsa. Kasancewar ruwan na haduwa a madar kogin Niger da kogin Benue ya kuma nausa zuwa kogin Atlantic ta shiyar Niger Delta. A don haka hukumar NEMA na ankarar da gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi da lalle a sa ido a kuma zauna cikin shirin kota kwana domin kaucewa wannan babban bala'i. Injiniya Dr. Hussein Hassan kwararre ne akan sha'anin noma da harkokin madatsar ruwa.
Irin waɗannan abubuwa na release dam da yake faruwa daga Lagos Dam na Cameroon yakan faruwa ne a kowane shekara. Ya kamata gwamnati ta dauki matakai. Akwai abin da ake kira buffer dam. Akwai reservoirs waɗanda matattarar ruwa ne na musamman wanda dama za a shirya su domin jiran tsammani. Idan ka je wurare kamar Gongola River wanda ruwan nan in ya zo yana shiga waɗansu daga ciki, maimakon ya zo ya fada kogin Benue ya zo ya dinga share jama'a, yawansa ya kamata ya fada a irin waɗannan reservoirs ɗin da buffer dam domin ya rage masa ƙarfi. Sannan akwai abin da ake kira water regulating structures. Duk inda ruwa yake fita daga jikin babban kogi, ya kamata a zabi waɗansu daga ciki a yi musu wani madatsa na musamman wanda zai sa su tafi ko kuma zai hana su tafiya. In ana bukata a saushi, in kuma ba a bukata a rufe, to shine ake kiran water regulating structures. Akwai kuma water control gate. Shi ma makamannin wancan din ne, amma shi nashi ana yin shi ne don musamman ruwa wanda zai zo ya ci dajikan nan ya damu jama'a, kuma a karamin lokaci ruwan nan ya zo ya zirare, to control gate zai iya maganinsa domin a yi amfani da shi da wancan buffer dam da na faɗa na farko domin noman rani da kuma ruwan sha da kuma har ma wannan buffer dam ɗin da sauransu za a iya yin lantarki ma da shi.
To ko yanzu wani mataki ya kamata su al'ummar da ke wannan yanki su dauka?
Akwai abin da ake cewa residual moisture cropping, wato in ruwa ya zo ya malale ya koma, akwai matakan da mai noma kuma zai dauka. Waɗannan ababen da kuma zai iya shuka kuma su daure a waɗannan wuraren su ne kamar rogo, Irish potato, wata dawa da ake kiranta wai masakwa. Ita kawai zaka yi nazarin ta ne idan ka shuka inda ruwa ya ganye. In dai tabo ne wurin, baka bukatan noma, baka bukatan taki, baka bukatan komai.
Engineer Dr. Hussein Hassan. Hukumar ta NEMA ta ce ambaliyar ruwa ya kashe sama da mutum 28, kazalika sama da mutum 48,000 ne wannan bala'i ya raba da gidajensu, a cikin sama da mutum 100,000 da suka fuskanci ja'ibar ambaliyar ruwa a wannan shekara a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Da sanyin safiyar yau Lahadi ne wani dan sanda ya bude wuta kan wasu Yahuda ɗan yawan bude ido a birnin Alexandria na kasar Masar inda Yahuda biyu da bamasare daya suka mutu har lahira mutum na hudu ya tsira da rauni a lamarin daga bisani dai an tafke dan sandan da yayi harbin wata majiyar tsaron kasar ta Masar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya jiyo ta ce dan sandan ya ce ya kasa kamewa ne bayan da aka takale shi inda ya rika harbi kan mai uwa da wabi cikin dindigan ɗan yawan bude idan kisan da ya zo a daidai lokacin da ake cike da mamakin harin da kungiyar Hamas ta kaddamar akan Isra'ila a shekara ta 1979 ne Masar da Isra'ila suka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya amma kullatar kin jinin Yahudawan ya ci gaba da karuwa da yin kamari a kasar ta Masar a yau Lahadi an sandan London sun ce sun kara karara matakan tsaro a sassan birnin sakamakon harin da Hamas ta kai akan Isra'ila Yan sandan birnin na London sun rubuta a shafin sadarwar zamani cewa suna sanar da abubuwa da dama da ke da alaka da rikicin da ake fama da shi yanzu haka a Isra'ila da yankin kan iyakar Gaza. Sanarwar ta ce lamarin ya sa an kara baza ayyukan fatro ɗin yan sanda a lunguna da sakon birnin London domin ganin komai a fili da kuma kwantar da hankulan al'ummomi. Ministan cikin gidan Birtaniya Saul Braverman ya ce babu fatar wato babu wata kafar amincewa da duk wani irin nau'i na kin jini ko kuma kambama ayyukan ta'addanci a titunan Birtaniya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu sake leka bangaren rahotannin mu. Bankin Duniya ya wallafa wani rahoto a ƙarshen wannan makon da ke cewa tun daga tsakiyar watan Yuni da ya gabata na wannan shekarar darajar naira ta ragu da kashi 40 cikin 100. Wannan ya nuna cewa naira ta zama kuɗi mafi lalacewa a cikin kudaden da ake kasuwanci da su a ƙasashen Afirka da ke kudu da Hamadar Sahara. Amma masana tattalin arziki sun bayar da ra'ayoyi mabambanta inda wasu ke cewa rahoton bai musu dadi ba. Wasu kuma na cewa akwai abin dubawa. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aika mana da wannan rahoton.
Bankin Duniya ya nuna cewa raunin da ya faru da naira ya samo asali ne daga matakin da babban bankin kasa ya dauka na cire takunkumin kasuwanci a kasuwannin gwamnati wanda ya nuni da cewa daidaiton farashin kasuwannin musayen kuɗi ya ƙara matsalolin hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Rahoton ya ce tun daga wancan lokaci naira ta fadi daga 473.83 a matsayin canjin dala 1 zuwa kusan naira 800 a canjin dala 1 a hukumance. A cewar Bankin Duniya, bambancin da ke tsakanin daidaiton da farashin naira yayi a hukumance ya kasance ne daga watan Maris na shekara 2020 zuwa watan Yuni na wannan shekara ta 2023. Kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce wannan rahoto abin dubawa ne.
Bayanin Bankin Duniya abin mamaki ne, ba don komai ba, masu saurare da kuma duk wanda yake bibiyan maganganun da hukumar lamuni ta duniya da Bankin Duniya sukan fitar a game da yanda muke hada-hadan cinikayya da kasashen ƙetare. Ba za mu manta da cewa sukan matsa a daina samun kasuwa kala biyu, akwai ta gwamnati akwai kuma ta gefe. An samu gwamnatin da ta zo sa'a ɗaya ta maida farashin dalan bai ɗaya, kuma yanzu a ce suna fitar da bayanin cewa wai naira tana cikin kuɗaɗe a nahiyar Afirka da darajar ta ya fadi warwaye. Inda babban bankin duniya ya bincika duka ƙasashen Afirka, ba za a ce Najeriya bane naira ma tana ita ce ta fi kowa rashin daraja. Irin wannan bayanai ba su da daɗin ji.
Ga ƙwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Kashere ta jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya tsokaci yana cewa
idan muka yi la'akari da haka ma za mu gaba wani abu ne can nesa nesa ba. Tun daga kan naira yana wajen naira kamar 500 da wani abu haka a kasuwa, yanzu ana saida shi canji a zuwa dala kusan 1,000. To kin gan kika ɗauka za ki ga kusan kaso sama da 40 ɗin ya lalace akan darajar naira. Saboda haka in aka kwatanta da sauran kuɗaɗe na Afirka, kamar misali a hada shi da sedi na Ghana ko a hada da cefa na kasashen renon Faransa da ke kewaye da Najeriya da sauransu sai kiga darajar naira din ne yafi kowanne lalacewa a cikinsu domin yanzu sefa ɗaya ma ya fi naira daraja kuma abu ne wanda yake da lalata matsalolin tattalin arzikin Najeriya.
Shi kuwa Jaminu Muhammad wanda yake a matsayinsa na ɗan Najeriya wannan rahoto abin takaici ne.
Abin takaici shine gaskiya ne kwanakin bayan nan cewa babu kudin ƙasa da ya lalace irin kudin Najeriya cikin kankanin lokaci. To gaskiya wannan abu ne muhimmi a wurin tattalin arziki inda ba don Najeriya tana da wasu ginshikai na tattalin arziki ba wanda ya iya shanye wannan jijjigan din kuma abu ne wanda zai iya karya tattalin arzikin kasa kuma ya karya kasa ma da kanta. Duk da haka abu ne wanda ya nuna cewa tattalin arzikin mu ya samu koma baya.
Babban bankin duniya ya bada shawara cewa bankunan kasar su bada dama a yi hada-hadar naira akan dala da sauran kudaden duniya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma zamu leka kasar Ghana. A yayin wani taro a birnin Kumasi, kungiyar limaman kasar Ghana ta jaddada yin kira ga al'ummar kasar da su guji duk wani abu da zai haifar da juyin mulki, tare da jan hankalin gwamnati akan ita kuma ta dauki matakan inganta rayuwar jama'ar wato rayuwar al'umma. Kiran kungiyar dai na zuwa ne bayan da aka samu juye-juyen mulki a wasu kasashe da ke makwabtaka da Ghana, abinda aka alakanta da matsalar rashin tsaro da karayar tattalin arziki da ke haifar da kuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya aiko mana da wannan rahoton.
Wannan ne jawabin da sakataren kungiyar limaman kasar Ghana ya gabatar yayin taron wuni biyu da suka kammala a yankin Ashanti na kasar, inda ya jaddada wasu bukatu da limaman suke nema gun gwamnati da ma al'umman kasar a kokarin su na neman karfafa dangantaka da fahimtar juna tsakanin al'umman kasar domin ganin ba a fuskanci wata matsala mai nasaba da tsaro, duk da cewa ana ci gaba da fuskantar mawuyacin hali na tabarbarewar tattalin arziki a kasar ba. To sai dai jigo a cikin bukatun shine kira ga al'umma da su yi kokarin kaucewa duk wani abin da zai haifar da juyin mulki a kasar Ghana. Katirin kungiyar Sheikh Ahmad Kwanda kenan yana cewa limaman musulmai a Ghana suna kira da kada wani ya yi zato da hambarar da gwamnati a Ghana, saboda juyin mulki baya kawo ci gaba a ƙasa sai dai ya maida ƙasa baya. Duk da hakan kuwa dai muna kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin ɗaukan matakai domin shawo kan matsalolin da ake fuskanta a ƙasar. Wannan kira da kungiyar limaman jihohin ƙasar Ghana suka yi ya ja hankalin mahalartan taron sosai, musamman yayin da wasu kasashe da ke makotaka da Ghana ke fama da matsalan juye-juyen mulki, abinda aka ta'allaka da matsalar rashin tsaro da ma karyar tattalin arziki wadda ya haifar da kuncin rayuwa a kasashen. Abdulmannan Muhammad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Ghana shugaban gamayyar kungiyoyin musulmi ta ƙasa wato COMOC a takaice, ya faɗa wa muryar Amurka a gefen taron cewa duk da cewa akwai dangantaka tsakanin wasu al'umman musulmin Ghana da wasu al'umman kasashen da ke fama da matsalan juye-juyen mulki a yanzu, ba shi ke nuni da cewa wasu anan kasar ma su yi zaton an kifar da gwamnati na Ghana ba.
Akwai matsala kasashe duk baki daya, because muna da yawan musulmai nan ga suna da relationship da waɗannan francophone countries, shi yasa wannan we should just take our mind off it.
A kasar lokuta dai sojoji ne suke daukan matakin hambarar da gwamnatin farar hula, a don haka na tuntube daya daga cikin manyan dakarun soja ta kasa wato Flight Lieutenant Musharuddin Siddiq Maiga da ya wakilci hukumar tsaron kasar a taron, inda na yi masa tambaya ko shin halin da ake ciki musamman na tsadar rayuwa zai iya zaburar da su dau wani mataki akan gwamnati, inda yake cewa
wannan lamari ba Ghana in wido mu ya bude, muna aiki da constitution kowane lokaci, isa wannan zance mu ba ta wannan muke ba, mu muna neman hadin kan Ghana ne da kuma cin gaban Ghana.
Limamin jihar gabashin kasar Ghana Sheikh Yusuf Amudani Suleimana na daga cikin mahalartan da suka yi tsokaci.
Masasi ke kawo fitina cikin kasa, mutane al'umma na samun zaman lafiya da jin dadi da wadata, ana zaman lafiya amma kaga an taso da hankali to wallahi ba zaman lafiya. Gwamnati da ba su yi gunan mu gaskiya bane, shi yasa wuri kamata gwamnati ya duba da kyau, ya san da za su yi su maganta wannan, ba su ga maganta ba zuwa gaba dai bai ka bai baya sauraka zuwa gaba dai bai zo ma kyau.
Duk da dai mawuyacin hali da ake ciki a kasar Ghana, gwamnati tare da babban jam'iyyar adawa sun jaddada cewa ba za su lamunci fuskanci juyin mulki a kasar Ghana ba. Ghana dai na daya daga cikin kasashen nahiyar Afirka da suka tsinkari asusun bada lamunin kasa da kasa ta IMF domin neman tallafi sakamakon matsala na ƙaryar tattalin arziki da ta tunduma a ciki. Kuma masu sharhi dai na ganin wannan matakin zai iya yake mako sosai kasance shawo kan matsala da take fama da shi. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi.
A gaida Hamza Adam, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Kaso suna na Halima Abdullahi Jago. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda mawallafa a kafofin sada zumunta a Najeriya ke bada mahimmanci ga yin nazari mai zurfi kafin wallafa labarai da sauran abubuwa da suka shafi rayuwar yau da kullum a kafofinsu, don gujewa fadawa cikin masu yada labaran ƙanzon kurege da ka iya jawo fitina a cikin al'umma. Alƙalman ƙididdiga sun nuni da cewa zuwan intanet ya yi tasiri matuƙa a fagen aikin jarida da kuma kafafen yada labarai baki ɗaya, musamman yadda aka saba samun labaran yau da kullum kafin samun intanet ɗin, kamar a talabijin, rediyo ko jarida da ake bugawa. Rahotanni sun nuni da cewa a akasarin lokuta mawallafa a kafofin sada zumunta na riga malam masallaci wajen fitar da labarai kafin kafofin yaɗa labarai na zahiri ko gargajiya su fitar da nasu. Lamarin da wasu ke ganin ci gaba aka samu da ke inganta yanayin samarwa mutane ƴancin samun labarai da dumi-dumin su da kuma faɗaɗa hanyoyin yaɗa labarai baki ɗaya. Sai dai a yayin da wasu masana ke nuna fargaba akan ko mawallafa a yanar gizo na ɗaukan ƙwararren matakan tantancewa ko yin nazari mai zurfi akan ababen da suke fitarwa, mawallafin shafin Arewa Exclusive Ukasha Muhammad Bichi ya tabbatar mana cewa yana gudanar da aikin tantance labari a matakai daban-daban kafin ya saka a shafinsa na Instagram.
Gaskiya abubuwan da muke posting sai mun tantance su, duk wani abin da za mu posting sai mun tabbatar abin ya faru. For example, yanzu kamar nan magana zamfara nan da abubuwan da ya faru, idan muka tantance muka duba muka gani, yes ni kan haga Allah ma san da ni magana da wayan su da suke makarantar tukunna kafin mun yi posting. So don za ka samu dama kafin kai posting abubuwan lokaci sai ka samu challenges a wajen mutane. Wani lokacin abin da za ka yi posting za ka samu mutane suna so, wani lokaci kuma za ka samu mutane ba sa so, amma babu yadda za ka yi saboda kana neman duk hankalin mutane ne akan abubuwan da ke faruwa a nan arewacin Najeriya. To in ka ce kuma za ka bi da mutane, wani su za su gaya maka maganar banza, wani su kira ka su ce ma abin da kai bai dace ba, wani su ma su ce za su yi following ɗinka, wani su ce za su yi blocking ɗinka. Dole muna samun irin wannan challenges, amma abin da za ka yi dole tun da abin ne za ka posting ma jama'a kowa da kowa ya gani, dole sai mun tantance mun gani, ba wai kawai daga ganin labari ba daga kin labari za mu je mu posting address to duli sai mun tsara mun duba mun gani. Da zaka ba misali za mu posting ga wannan lafiya da duli sai mun bincika mun gani mun tura an je an tabbatar mana eh haka ne. Wani lokaci har tashi dake daga garin da dake in je wannan garin da mutanen suke, na sha zuwa Kano, in je Katsina, in je Kaduna, in je Abuja, in ga marasa lafiya wanda suke da bukatun taimako, kuma in sa a fiki na kuma har Allah ya ba da iko mutane su taimaka musu. Da zikin ga misali police suka wuce akwai bawan Allah da yake da bukatun neman taimako a kaɗan disa da zai tabbata yi mutum da na bukatar neman taimako yana asibiti a Abuja. Na posting ɗin shi a jiya to suddenly jiya sai Allah ya maida su. So kafin mu posting abu muna tantancewa sai mun duba mun gani, wani lokaci in ya kama za mu je mu gani, wani lokaci kuma mu tura wakilan mu sai su duba wani kafin mu posting.
Shi ma mawallafin shafin Northern Trend ya ce yana bada mahimmanci ga yin nazari mai zurfi akan dukkan labaran da suka shafi tsaro kafin ya wallafa a shafukansa na internet.
Sunana Yusuf Abdullahi, kuma ni blogger ne a shafin Instagram wanda aka fi sani da Northern Trend. So gaskiya nakan yi dogon nazari sosai kafin na wallafa kowane irin labari, musamman ma abin da ya shafi matsalar tsaro ko kuma abin da ya danganci garkuwa da mutane ko kuma ɓatan mutane, saboda wannan abubuwan ba karamin abu bane ba wanda koya ka je ka fitar da shi zai iya saka mutane cikin damuwa kuma zai iya tayar mutane da hankali. So abu ne wanda yana buƙatar nutsuwa kuma yana buƙatar sai ka tantance labarinka da ingancinsa kafin ka wallafa shi. So gaskiya duk lokacin da na samu irin wannan abun nakan tsaya na yi dogon nazari, na yi tunani mai kyau na ga idan na fitar da wannan abun me outcome abin da zai bayar. So kafin ne wannan abun wani lokaci nakan tuntuɓi wasu daga cikin abokan sana'ata wato bloggers ɗinmu na Instagram, wane kana da labari kaza akan abin da ya faru ko kuma an sace mutane a gari kaza, an sace mutane a gari kaza, na samu labari ko a Facebook ko a Twitter ko kuma Instagram so wani lokaci suke mu a basu da wannan labarin so sai mu dan dakata mu gani ko kuma gidajen jaridun mu nan Najeriya idan sun wallafa to daga zaran mun ga sun wallafa din to zamu samu ƙarin guyuwa dan mu ma kanmu zamu je mu fitar da wannan mun san cewa bamu da matsala kuma wannan labarin yana da inganci
a wani bangare kuma wani matashi ya baiwa ɗan uwansa shawara akan mu'amala da kafofin sada zumunta ta yadda ba za su cutar da wasu ko a cuce su ba
a matsayina wanda ke gaskiya akan amfanin kafofin sada zumunta gaskiya lamari yana da muhimmanci kai a mawallafi su abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma a tantance labari kafin ka yada saboda rashin tantance labari kafin a yada yana iya kawo rikici a cikin al'umma ko da labarin da ka wallafa gaskiya ne akwai abin da ke bai kamata a ce kai tsaye zaka wallafa ba saboda yanayin da al'umma ke ciki kuma banda haka in ka je kiya labarin da ya tada rikici ko zaune tsaye a cikin al'umma gwamnati za ta iya kama ka kuma ta hukunta ka a bisa doka misali kai a matsayinka na mawallafi a yanar gizo kana iya daukar labarin da kici tsakanin kabilu wanda ka iya jawo rikici a cikin al'umma a matsayinka na mawallafin labaru a yanar gizo dole ne kai ka tsantsan saboda kada ka sa al'umma cikin wani irin halin da kafin gwamnati ta shawo kansa sai an dau lokaci kuma daga karshe zan yi kira ga matasa ƴan uwana da su nemi ilimin yanda ake fitar da labari yanda ba zai tada hankalin al'umma ba kuma su ma kansu ba su je su sa kansu wata irin matsalar da sai ƴan uwa da abokai sun fara neman mafita sun fara neman a tara kuɗi ko a neman da za a je a karɓo su a gidanka su
duk da matsalolin da ake ganin masu yaɗa labaran ƙarya a kafofin sada zumunta ke haifarwa masana dai na jaddada cewa akwai alfanu da suke kawo cikin al'umma kama daga yaɗa labari ga mutane daban-daban a faɗin duniya a maimakon na gargajiya da za a ɗauki dogon lokaci kafin a samu a lokutan baya wanda ke nuna cewa idan kana ɗan Najeriya za ka iya wallafa labari a kafofin sada zumunta da zai kai ga mutane da ke ƙasashen waje to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntar murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
to a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce tace salon VOA Hausa maganar gaskiya mu talakawan Najeriya muna mai adawa da wannan shiri da kungiyar kwadagon Najeriya ta amincewa gwamnatin kasar da shi da baiwa duk ma'aikatan ta naira 35,000 har tsawon watanni 6 wai da nufin rage radadin tsadar rayuwa to mu talakawa da ba sa aikin gwamnati wani tanadi kuka yi mana gani yadda kashi 90 cikin 100 na al'umman Najeriya wallahi ba sa aikin gwamnati don haka hanya ɗaya da ya kamata a bi da za ta amfani kowa ita ce mayar da tallafin man fetur sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati Goma ga Annabar Jau shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa yayi Salam VOA Hausa hakika ƙara samun yawaitar sace-sacen dalibai dan neman kuɗin fansa abin tashin hankali ne ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta addabe mu a ƙasar mu Najeriya amin summa amen to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Dubban ɗaruruwan rokoki da aka rike tallawa daga Gaza zuwa Isra'ila sun sa miliyoyin Yahudawa sun rika guje-guje neman mafaka a tsawon rana. Adele Rema wani mazaunin Kibbutz Nekrem kusa da kan iyakar Gaza ya bayyana yadda lamarin ya faru inda ya ce bayan kulle mu na sa'o'i akalla 7 a ɗakunan da muka ɓoye a ƙarshe IDF sun iso su karkabi kowane gida ɗaya bayan ɗaya sako da sako sai da suka bincike komai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin shi na duk rana a jiya Asabar cewa ƴan ƙasar Ukraine na jimamin abin da ya faru a Isra'ila inda aka harba dubban makamai masu linzami a sararin samaniya mutane da dama suka mace a bisa titina ya ce matsayin mu a bayyane yake cewa duk wanda ya aikata ta'addanci a ko'ina ne a duniya wajibi ne ya girbi abin da ya shuka a wata sabuwa kuma wata mata 'yar shekaru 27 da jaririnta na daga cikin gomman mutane da suka ji rauni a wani harin da rasa ta kai a yankin Kherson na ƙasar ta Ukraine kamar yadda gwamnan yankin ya sanar a jiya Asabar
Kamar sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da suke ya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.